This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake gabatar muku da wannan shirin namu na daren yau Lahadi, 8 ga watan Disamban 2024. Bayan an sha labaran duniya, za mu sada ku da Baba Yakubu Makeri da ke kasar Ghana domin ci gaba da kawo muku rahotanni game da zaben wanda yanzu haka ake dakon sakamakon zabe. Duk da cewa dan takarar jam'iyya mai mulki NPP Mahamudu Bawumia ya amince da shan kai a zaben, gabanin hukumar zabe ta bayyana sakamakon zabe. Domin kawo muku rahotanni akan zaben na Ghana, yanzu ma za mu jingine shirye-shiryen da muka saba gabatarwa. To ba tare da bata lokaci ba, Hawwa Sharif za ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Lahadin nan, dan takarar jam'iyyar New Patriotic Party mai mulki a Ghana, mataimakin shugaban kasa Mahamudu Bawumia, ya amince da shan kai a zaben shugaban kasar bayan da ya gaza kawar da damuwar al'umma game da tangal-tangal din da tattalin arzikin kasar ke yi. Shan kai a zaben da aka gudanar a jiya Asabar ya kawo ƙarshen wa'adi biyu na jam'iyyar NPP ƙarƙashin shugaban Nana Akufo-Addo da ya game da matsalar tattalin arziki mafi muni cikin shekaru da tsadar kayayyaki da dimbin bashi. Bawumia ya faɗa a yayin wani taron manema labarai cewa al'ummar Ghana sun zaɓi abin da suke muradi. Mutanen Ghana sun zaɓi canji a irin halin da ake ciki, kuma mun girmama zaɓin su cikin mutuntawa. Bawumia ya ce tuni ya kira abokin takararsa na jam'iyyar National Democratic Congress NDC tsohon shugaban ƙasa John Mahama ya taya shi murna. Magoya bayan Mahama sun riƙa murna da hura usur cikin annashuwa, da tuni suka hallara suna bikin murna a wajen hedkwatar yaƙin neman zaben jam'iyyar da ke birnin Accra. Mahama ya tabbatar a shafinsa na X cewa ya amshi kiran tayin murna daga Bawumia dangane da nasarar da ya samu a zaben. Majalisar Dokokin Amurka ta kintsa tsaf domin kada gura a makon gobe kan wani kudirin dokar tsaro na shekara-shekara da ya hada da kudi sama da dala biliyan 3 na kamfanonin sadarwa domin yin waje da kayayyakin da kamfanin sadarwar China na Huawei da ZTE ke yi ta amfani da rukunin wayoyin Amurka da nufin magance matsalar tsaro. An saki rubutaccen kudirin mai shafi 1,800 a yammacin Asabar da ya kunshi sauran kudirori akan China da suka hada da neman wani rahoto kan kokarin da China ke yi na mamaye tsare-tsaren tsaron ƙasa Amurka da wani nazarin sirri kan irin ƙarfin da China ke da shi a sabbin fannonin fasahohin zamani. Kuma sadarwa ta ƙasa ta bayyana cewa an kiyasta yin waje da kayayyakin zai lakuma kuɗin dala Amurka biliyan 4.98. To amma a can baya Majalisar Dokokin ƙasar ta amince ne da dala biliyan 1.9 kacal na gudanar da shirin cirewa da maye kayayyakin. Washington ta azazzali ƙawayenta da su ma su yi waje da kayayyakin kamfanin na Huawei da sauran kamfanonin China daga tsarin sadarwarsu. A yau Lahadi, 'yan tawayen Siriya suka sanar da fara shiga babban birnin ƙasar Damascus ba tare da wata alamar sojoji ba a cikin birnin. Sun ƙara da cewa suna taya al'ummar Siriya farin ciki kan labarin sakin bursunoninsu da bayyana kawo ƙarshen ƙarnin zalunci a gidan kurkukun Sidnaya. Sidnaya dai wani makekin kurkuku ne da ke wajen Damascus, inda gwamnatin Siriya ta garmake dubban mutane. 'Yan tawayen Siriya sun sanar da cewa sun samu cikakken iko akan manyan biranen Homs tun da sanyin safiyar Lahadin nan, bayan kwana guda kashel da aka kwashe ana bata kashi, inda aka bar mulkin shugaba Bashar al-Assad na shekaru 24 yana tangal-tangal sakamakon barazanar masu tada ƙayar baya da ke ci gaba da yindiran mikiya akan Damascus. An riƙa jiyo tsananin ƙarar harbe-harbe daga tsakiyar Damascus, inda a jiya Asabar mazauna yankin su biyu suka ce a nan take ba a tantance ko daga ina harbe-harben ke fitowa ba. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar, ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe mutane 6 a yankin kudancin kasar. Kwanaki 10 da kullu yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar Hezbollah da Isra'ila. Daga Isra'ila har kungiyar ta Hezbollah da Iran ke marawa baya suna fuskantar caccaka game da da alkawarin yarjejeniyar zaman lafiyar da ta fara aiki a ranar 27 ga watan Nuwamba domin kawo ƙarshen yakin da ya lakume dubban rayuka a Lebanon tare da tarwatsa dimbin mutane daga sassan biyu. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar lafiya ta ce mutane biyar ne suka yi shahada, wasu biyar suka jikkata sakamakon harin ta sama da Isra'ila ta kai kan birnin Bethlehem. Haka zalika a wani harin na daban wani jirgi mara matuƙi ya kashe mutum guda a yankin Darsayan. Wuraren biyu suna da nisan kilomita 22 wato mil biyu a tsakaninsu.
Madalla a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma zan miƙa gama shirin gababa ya ko makeri a ƙasar Ghana domin ci gaba da kawo muku rahotannin zaben ƙasar na Ghana. Baba, gare ka.
To nagode Malama Aisha. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na musamman akan babban zaben ƙasar Ghana wanda muke gabatarwa daga nan birnin Accra. Sa'o'i bayan amincewa da shan kayi da ɗan takarar jam'iyyar MPP mai mulki Dr. Mahmud Bawumia, har yanzu hukumar zaɓe ba ta bayyana sakamakon zaɓen ƙasar ba, amma dai al'ummar ƙasar na ciki da waje na ci gaba da maida martani game da zaɓen. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da Dr. Aisha Laraba Abdullahi, tsohuwar kwamishiniyar siyasa a ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU, wadda ta jagoranci tawagar masu sa ido ta cibiyar Yaga zuwa zaɓen na Ghana akan yadda ta ga zaɓen. To kafin mu kai ga bayanan masana, bari mu fara yada zango a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, inda wakilin Musulmi Muni Barma ya jiyo mana ta baki an Ghana mazauna ƙasar.
Wannan galaba ta ɗan takarar jam'iyyar Hamayya a karawarsa da ɗan takarar jam'iyya mai mulki lamari ne da 'yan Ghana mazauna Nijar suka ce bai zo da mamaki ba, suna masu farin ciki da wannan sauyi.
Sunana Abdulkarim Alhassan, Ghana a cikin ƙacin Kumasi na fito. Ina mazaunin nan Yamai. Na jira da saboda Muhammad ya taba mulki, mun san mulkin shi yadda yake. Ya gina hospitals, ya gyara airports, international airport, kuma ya gina schools. Kuma shi mutum ne kamar magana yana saurarawa. Ke sa na ji dadi da aka mai roshi. Da kuma ni inda na ji dadi yanda ba ma ISIS ba su ma announce kamar zabe wanda yake ba, amma sai Bawumia ya kira Muhammad ya mai congratulation, ya burge ni sosai, ya ga yana gwana maturity cikin democracy.
Sunana Kamil Alhassan, dan Ghana mazaunin nan, mutum ne mai jin tausayin talakawa shi Muhammad. Ya sadawa da yi gaskiya mun ji dadi sosai da ya dawo. Tun da zabe ne aka kaddamar, kuma Allah ya sa shi Muhammad ya ci zabe sai su ya kuri, haka siyasa ta gada.
Sunana Haruna Muhammad Sani, a Ghana Kumasi, ina nan Nijar amma More. To wannan sakamako da naji lallai bai ba mamaki ba, saboda shugaba mamman da ya dawo akan mulki na ji daɗi kwarai, saboda akwai su aiki da yake yi ya bar su, wannan Akufo-Addo bai iya ya kammala komai ba.
Tuni aka fara bayyana fata game da ayyukan da ya kamata John Dramani ya maida hankula kansu da zaran ya karbi ragama.
To abinda muke jira ya buda muna aiki na yi, matasa su samu aiki, hannu mu tasu ma mu koma gida mu kama sana'a, dan saboda nan mu gaskiya muna dubara ne, muna gori mu koma gida. Sannan kaman yara matasa sadan ilimi ya yi karfi, so din kana da yara 10 kai akwai wuya kai ka duwa su ka da makaranta, so da sadan ilimi ya yi wato, so da haka ya zo ya gyara muna wajen komai ya zo yanda kamata yaran mu su yi lokal.
Kafin ya sauka ga mulki, ya akwai project da daman da ya fara shi ya kufa da zo bai karasa ba. Kisa ni na ji dadi aka maido shi zai karasa ayyukan masu kyau da muhimmanci da ya fara, kuma ya kufa da zo ya abandance. Kuma muna fata dawon shi na Bimga ya ci gaba da aiki na kwarai wanda 'yan kasa za su yi amfani abin.
Ni ne Muhammad Ibrahim da aka fi sani da Makiu. Fata na gare shi kawai shine ya haɗa kan 'yan kasa, yanzu ba batun siyasa ba. Na biyu ta fannin tattalin arziki, saboda tattalin arzikin Ghana yanda yake da shaidai a ce da Allah ya gyara.
Zaben na Ghana wanda aka gudanar a wani lokacin da juyin mulkin soja ya zama ruwan dare a Afirka ta Yamma abu ne da ke tattare da manyan darussa, inji wani matashin makarantar da ake kira Ecole Democratique Abdul Nasser na Hantsi Jori.
Kasashen Afirka, musamman 'yan siyasa waɗanda ke cikin opposition, ya kamata su yi imani da cewa idan suna da program na kwarai wanda zai iya sa a gamsar da al'umma, to za su iya su samu iko ba tare da sun jirai a yi juyin mulki domin a maida musu liddan iko.
Faduwar ɗan takarar jam'iyya mai mulki bugo da ƙari mataimakin shugaban ƙasa a gaban ɗan takarar jam'iyyar adawa kuma tsohon shugaban ƙasa abu ne da ya gaskanta hasashen masana, waɗanda a baya suka hango yiwuwar makamancin abin da ya wakana a zaben 5 ga watan Nuwamba a Amurka, inda Trump ya doke Harris, lamarin da ke ƙara tabbatar da matsayin Ghana a jerin ƙasashen da suka goge kan sha'anin demokuraɗiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. A nan cikin gida kuwa wasu magoya bayan jam'iyyar NDC da ta lashe zaɓe da na MPP da ta sha kayi sun yi wa wakilin Ridwan Abbas bayani a wata tattaunawa da ya da su a wannan rahoto da aiko mana.
A babban zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a kasar Ghana wadda aka gama dai a jiya, tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya yi nasara gagarumi zai koma bisa mulki karo na biyu tare da 'yan majalisa masu yawan gaske. Ko da dai yake hukumar zaɓe ba ta ba da sanarwar wadda ya lashe zaɓen ba tukun, fitowar abokin ɗakararsa mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya bayar da sanarwar shan kayan ji baki ɗayan ƙasar cikin wani irin murna da annashawa. Ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye babu kama hannun yaro na da ratsa cikin masu murna don in ji buruce-burucin su. Sani ya kamata a ji kuma na 'yan adawa ga abinda wasu MPP ke cewa.
Sunana Malam Haruna Ibrahim, wannan a cikin jami'an MPP. Abinda ya zama na batun agenda 111, muna fara cewa wannan gwamnati yayi kokari ya ci gaba da shi, ba kalan kuma da batun sukurai da ake na taimako wuri yara kuma ya ci gaba kuma ya dace. Mun fatan mu kenan, kuma kare kuskura ya bar abin ya ci gaba da abin, shine mafi alhairi. Allah ya sa mu dace.
Alhamdulillah muji jike yanzu sarkin ganda ya sabon ganda ya zo nan, muna roko Allah ba mu lafiya mu da shi abinda ya ce ya gwada mu yayi nan, Allah ta yi muna muna bayan shi.
Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Mukhtar Abbas. A can nahiyar Turai ma wasu 'yan Ghana sun mai da martani game da wannan zaben da aka yi, wanda wakiliyanmu Ramatu Garba Baba ta haiko mana a cikin wannan rahoto.
Sunana Ajiya Latifatu Abdullahi, na fito daga Ghana, to ni ma ina jami'in yanzu aka. Mun gode mu Allah yayi muna. Ina son NDC to Allah, suna son ci gaban musulunci. Sun bari musulunci ya ci gaba, kuma yanzu sun bari mun gane kaman cikin iko Allah. inda NDC suka zo. Abinda bayi baya ba shine 24 economy na 24 economy shine kamar yadda muke kasan wajen ga ana aiki ana run shift ana na safiya na rana da na marance kuma zuwa gari ya waye kuma wai an rage mana kudin aji saboda kudin aji ya hau wannan da bance gane ka da amma na gane yayi ban so cikin Africa
ni ne Khalifa ina nan Germany born muna murna muna gode ma Ubangiji da ya sa murna cikin zuciyar mu kuma special mun da muke Europe nan mun gode ma Allah da koda shi Mahmud Baumiyan ma ya ci ma da ya mu na daji amma abin da ya sa ba mu sun ya ci ne don saboda ko ya ci wayan ga mutane su nawa za su gwada mai abin da zai yi shekara 8 ba abin da suka kulla wallahi shede kudin kaya ta zuwa bisa
sunana Alhaji Umar Dennis Mahmud ni mutumin Ghana ne mai zama a kasar Jamus kuma ni vice chairman na kungiyar NDC a Jamus baki daya ko da yake electoral commission basu fito sun declaring wanne ci zaben ba amma mataimakin kasa na gwamnatin MPP wato Alhaji Mahmud Baumia ya fito ya mika hannu ya jefa tawul ya accept defeat ya kuma congratulate tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama wannan yana nuna cewa Ghana gaskiya mun zabi democracy as hanyar da muka ga za mu bi mu samu zaman lafiya da taimakawa kasa da ci gaba da harkokin da zai kawo zaman lafiya da wadata ma mu mutan Ghana abu ne mai sananin wuya a kasashen yammacin Afrika koko in ce Afrika baki daya
to suna na Faiza Bawa na magana da ga from Germany muna kwarai muna sosai saboda sabon gwamnatin mun ga yana da shirye-shirye ne haje mu musulmai dewa in ka zo garin mu garin Ghana ba kasan musulmai bane shi yasa in da kyar muka samu holiday in za yi kaman Eid yasa shi ba holiday nan na problem ya promise mu yace in yazo holiday nan ya kara guda shi yasa yanzu mun samu holiday biyu shi yazo kan farming ko mu youth gada muka kare school wani na neman wani aiki misali maybe poultry farming kisa she opponent sun zo suna kiran shi wa akukon kitchen ton bana akukon kitchen kenan kasi kananan kaji shi kai kiwon shi
a gaida Ramatu Garba Baba da wannan rahoton masu sauraro kada a shafa wannan shiri ne na musamman kan zaben Ghana da sashen Hausa da muryar Amurka yake gabatarwa daga birnin Accra kungiyoyin kasa da kasa da dama ne suka turo wakilai domin sanya ido akan zaben ciki har da cibiyar raya harkokin demokradiyya ta Yaga Africa wadda Dr. Aisha Laraba Abdullahi tsohuwar commissioner siyasa a kungiyar tarayyar Africa ta AU ta jagoranta wadda kuma ta mana bayani akan yadda ta ga zaben
zabe an yi an gama lafiya a lokacin da muka iso tim din mu sun fara iso tun 2 ga watan Disamba mun iso mun samu dai ana ta shirye-shirye amma irin akwai tsokaci da yawa ɗan opposition ɗan hamayya kenan wanda suke hamayya a wancan lokacin suna zargin hukumar zabe da cewa tana hada kai da gwamnati za a yi shinku haka da sauransu to muka je muka tattauna da hukumar zaben suka nuna mana su dai fa gaskiya suna shirye kuma duk kokarin da za su saka cewa sun yi adalci ma kowa za su yi to hakan dai kuma shugabanni duk ana bin kan manya haka ana daddana yan takarar akan cewa da Allah da Annabi dai su san cewa duk abin da ake ciki zaman lafiya dai shine komai zaman lafiya fa zama dan sarki to muka waye gari ranan zabe ji abun sha'awa shine mu da inda muka dudduba tare da ma'aikatan mu an yi zabe cikin zaman lafiya kuma abun sha'awa shine kamar misali a Najeriya in za a zabe za ku kula shaguna za a hana zirga-zirga a cikin gari anan dai ko ina shaguna na bude mutane na zirga-zirgan su sai dai kawai kowa zai je ka Qur'an shi idan ya gama ya tafi gida sai lokacin da aka zo lokacin kidaya sai mutane suka dawo kuma aka yi kidaya tare da su to ba dai za a ce ba wani dan wata yar fitina budum akono wanda ya rasu mutum daya akwai ɗan kaɗan da suka ji ciwo amma maganar wai fitina hakan nan da rashin hankali, gaskiya ba mu gani wani abu mai tsanani ba. An yi komai an gama lafiya, to babban abun sha'awa din shine kuma muka wayi gari yau kuma dazan da safe sai kuma shi wanda mataimakin shugaban kasan yanzu wanda dama shi dan takara ne, shine abokin hamayyan tsohon shugaban kasa President John Mahama, ya fito gaban jama'a ya bayyana cewa fa shi fa daga sakamakon da ya bayyana musu cewa ya riga ya rasa zaben nan, kuma yana barka ma tsohon shugaban kasa John Mahama da ya samu wanda shine yanzu zababban shugaba, ya kuma masa addu'a Allah ya taya shi riko, kuma ya barka ma duk ya godiya ma duk wanda suka zabe shi har da ma wanda ba su zabe shi ba, saboda yace kasar su ta gana ta fi komi a gare shi. To kaga wannan abun sha'awa ne.
To ya zaki alakanta abin da ya faru a zaben da Ghana da halin da ake ciki a yankin Afirka ta Yamma?
Wannan yanki namu na Afirka ta Yamma, West Africa, wanda muna fama da barazanar juyin mulki, har ma ya kai ga wasu kasashe ma da suke ganin fita daga cikin sai da yawon ya fi musu amfani. To kaga akalla yanzu mun yi zabe gurin guda nawa kenan, mun yi a Senegal lafiya lau, mun yi a Liberia nan ma an yi run off, kuma shi ma shugaban kasan da wanda ya fadi wanda shine ke kan gado President Jeju ya fito shi ma ya shela cewa ya rasa, kuma ya rasa ya rungumi kaddara, kuma ya addu'a ma wanda ke kan kujera yanzu Allah ya taimake shi. Kaga mun ga biyu kenan, muka tafi Liberia gashi nan, kuma yanzu gashi nan mun gani a nan Ghana. To kaga in tafiya ta ci gaba haka, wala Allah a ci bai da muka samu na abubuwan da na bayyana maka na su juyin mulki din da sauransu da bangarewar ita kanta kungiya din, wala Allah sauki zai samu, kuma mutuncin demokradiya a wannan yanki din zai dawo.
To kamar yadda aka ce mutane ba su fita zabe sosai ba, to ko menene hakan ke nufi a ci gaban demokradiyar kasar?
To ka san yanayin kasar shi dai dukkan su dai kaga wannan takarar guda biyu daga yankin arewa suke, kuma yawanci inda mutane din suke tanan ta kasa ne, yankin kudu din nan Akra da wajajen Ashantin nan. So kaga idan abin da ake kira turn out da turanci din yayi kasa da yawa, to ya nuna cewa dai wannan yankin ne dai ba su fito yadda suka saba fitowa ba, wala Allah dan ba su da dan takarar kansu ne, wala Allah ba za ka ce tabbas hakan bane, amma dai wannan tattaunawa da su ta nuna cewa to kamar dai to tunda dai duka dai yan takarar yan arewa ne, yawa kamar dai yawa ba su saba fitowa kamar yadda suka saba fitowa ba, to amma an riga an yi zabe an gama, kuma wanda ya ci ya ci, yanzu an riga an wuce nan fatan musu ya rungumi jama'a da wanda ya zabe shi da wanda bai zabe shi ba a ciyar da kasa gaba.
To sai dai abin mamaki, har yanzu hukumar zabe ba ta fitar da wani sakamako ba, har dan takara daya ya amince da rashin nasara, me zaki iya cewa kan haka?
To da muka tattauna da su a shekaran jiya ne muka zauna da su, sun nuna mana abin da za su yi a sishi shin kwana ɗaya ko biyu, amma suka ce sun ba mu kansu kwana uku, domin a shekarun baya da suka ce za su yi a cikin lokacin da suka bayar din, da lokacin ya wuce sai ya zama da cewa kuma fitina ta tashi, ana cewa ai kun ce za ku fitar da sakamako lokaci kaza, saboda haka yanzu ba mu kansu zuwa talata, ka gane in Allah ya da zuwa talata din za su fitar da shi. To kuma ka san yanzu yanayin duniya ta canza, duka manyan jam'iyyun nan guda biyu da NPP da NDC dukkansu suna da gurin tare sakamakon su. Ai shi tsohon shugaban kasa ma wanda aka zaba yanzu zababbe cewa ai shi daga sakamakon ma jam'iyyar hamayya ya san cewa ya ci, kuma dukkansu biyun da muka tattauna da su kowansu ya gaya mana cewa in hukumar zabe tana kidaya su ma suna kidaya, saboda haka kawai su dai yanzu abin da ya rage ma hukumar zabe ta kawai ta tabbatar ne kawai ta kaddamar, amma dai abu ne wanda yake ba a boye ba.
Dr. Aisha Laraba Abdullahi ke dan tsohuwar kwamishinan siyasa a kungiyar tarayyar Afirka ta AU, ta kuma jagoranci tawagar masu sa ido daga cibiyar Yaga Afirka. Muhammad Labinu Ali dan gane ne mazaunin birnin New York a Amurka, kuma mai sharhi akan siyasar kasar Ghana, ya fadiwa abokiyar aikin mu Aisha Ma'azu cewa zababben shugaban kasa John Dramani Mahama yana da manufofi masu kayatarwa.
Wannan zaben da wato kungiyar siyasar NDC ta lashe, menene takenta? Wai ka duba rayuwanka, idan rayuwan yayi ma daidai kamar yanda da aka baro, to ka je ka kada kuri'anka inda kake so.
To yanzu an samu abin da ake nema, menene fata, menene kuma abin yi nan gaba?
Abin da ya saurashi shi ne sabon shugaba John Dramani Mahammad Mici yana da shirye-shiryen da yake zai zo da shi shine ya taimaka ma matasa kasar Ghana a yi aiki, aikin da za a iya mutum aiki guda mutane uku su yi manan shi. In kamfani za ta yi ta doki yara wanda zai zo na safe, wani ya zo da rana, wani ya zo da daddare, gwamnati za ta yi kokari ta taimaka saboda rashin aiki shi yasa mutane wato ke kuka. Na farko kenan. Na biyu, wurin tattalin arzikin kasar Ghana da yake gwamnatin da yake su yanzu haka suka sha kashi, sun kwashi ma dukkan kudaden kasar Ghana. Shi yasa gwamnatin nan ta aje za ta kawo wani ka'ida cewa duk wani abin da wani ya saci kamar yadda Buhari ya yi a Najeriya, in ma ka kawo ka samu ragowa ko kuma a'a a bi ka gida a je a kwaci kuɗi, shi ake kira operating collecting menene lutan shell da su.
To kaga idan aka karba wani abu ne aiki kuma da shi wani abu ne, ina tabbacin cewa za a yi aikin. Baya ga waɗannan wasu irin ayyuka ne, aiki na tukuru jani yake gaban shi John Dramani yanzu.
Abin da ke gaban John Dramani Muhammad na farko shine duk wani abin da yake suka sa Ghana ciki yanzu haka, kasar Ghana ya kamata ya fidda Ghana cikin bashi. Don zaka maganar da nake yakin bashin da muka yi daga watan IMF an suspend bashin mu fashe an shiga wurin shekara 2026 sa'an nan mu so mu biyan basun su kanmu. A turance an suspend basussukan da ake bin Ghana saboda mai Ghana ba ta da kuɗi da zai za ta yi ta biya bashin da ake binta, halin da gwamnatin ta sa watan kasar Ghana ciki kenan. Shi yasa yanzu hakan na magana da ke cikin kashi 100 shugaba John Dramani Mahammad ya lashe watan kashi 56.34. Sannan kuma duk wanda kika sani ministoci da aka san su gagarumai cikin gundumomin da yake cikin babban kasar Ghana Ankara duka watan zaben sun yi kasa.
To yanzu kaga ba Ghana kawai ake zabe bane ba, ana zabuka da yawa a Afirka. Wani darasi zan ce sauran kasashen Afirka za su yi koyi da shi, ganin yadda ba tare da an yi wani ja-in-ja ba ana nuna alamu kawai ya fito ya bayyana cewa na amince da na sha kai.
Haka ne. To kamar maganar da kika faɗi, shi wanda ya saya shine Alhaji Dr. Mahmud Bawumia ya fito da safen nan ya ce wato ya shi ya hanga butun shi ya amince cewa yana kuma yi ma wato John Dramani Mahammad mubaya'a cewa ya lashe zaben. Saboda shi kasar Ghana yana neman yadda za a yi a zauna lami lafiya.
Haka.
To yanzu farko abin da ake nema, sa'annan kasashen yammacin Afirka su bari ya zama musu babban darasi a ce duk tattalin arzikin da za su yi kar su doki su cimma kansu kawai. Saboda talakawa suke dangwala muku. In sun dangwala muku, in kun kawo shirye-shirye, ayi wai Hausa suka ce ayi aiki a cikin canji. In gani amma ku ba ku aiki, shi kuna cin canjin kudaden mutane, aikin gaba daidai bane.
Muhammad Lamina Ali kenan, dan Ghana mazaunin birnin New York a Amurka, kuma mai sharhi akan siyasar Ghana. Kada a manta sashen Hausa da muryar Amurka ne ake saurara daga birnin Washington a wani shiri na musamman akan zaben Ghana da muke kawowa daga birnin Accra. To masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan daren. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na safe, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki daga nan birnin Accra, Baba Yakubu Makeri ne nake cewa mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Amma yanzu bari na sake hannun taku ga Malama Aisha Ma'azu. Wassalam.
A gaida Baba Yakubu Makeri da tawagar wakilan muryar Amurka a Ghana. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan a duk sa'ad da ake so ana iya bibiyar mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. To anan ne kuma za mu nade tabarman shirye-shiryen namu na yinin yau Lahadi zuwa gobe da safe idan Allah mai duka ya amince, kuma za a ji wasu abokan aikin da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa Mayanin Dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni, sai injiniyan mu na wannan lokaci Mr. Nelson Lopez. Daga nan birnin Washington DC, Ni Aisha Mu'azz nake muku fatar asbahi ta gari.